Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a kasar ta Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma. Ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Ana kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. To sai a sake gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu barkamu da warhaka, a fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe wanda zamu tattauna da manyan baƙin mu na tare da Dr. Yahaya Amayo sai kuma Malama Aisha, wanda yau maudu'in mu ya danganci ainihi wato illolin shafukan sada zumunta, wanda a muke gani cewa a halin yanzu yara sun shiga halin kakani kanye game da ainihi wato shafukan sada zumunta, duk da cewa mun san shafukan sada zumunta yana tattare da maslahoyi da dama, wanda idan mutum ya je za mu ga cewa 'ya'yanmu suna bukata aiki da waya kamar batun boko, mata waɗanda za su yi kasuwanci, mata da maza da sauransu. Amma yau sai muka ga cewa shafukan sada zumunta ya zamo wurare wanda ake wasu ababe wanda bai dace ba, wanda 'ya'yanmu sun fito suna fandarewa musamman ta bangaren TikTok da sauransu, wanda muka san cewa ainihi ma wanda ya kirkiro wannan ya kirkiro ne saboda sada zumunci da kuma ba mamaki yin kasuwanci da kuma neman ilimi ta wannan bangaren. Ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda wannan hirar za ta kasance tare da manyan baƙinmu. Dr. Yaya, ka ji dai wato wannan shifida da nai game da wannan maudu'in da za mu tattauna. A naka ganin yaya ainihi mai ake bukata, mai yasa aka kirkiro shafukan sada zumunta?
Shafukan sada zumunta dama wato yanayin rayuwa ne kawo mu ga kuma muka samu waɗansu masana suka yi tunani suka bude na ba mu dama wato wanda yake da nisa ya kusar da shi kuma a samu a hudda da shi. A nan kuma ana samu wato bangarori da yawa wanda wato ake amfani su, musamman kamar malami da yake so yi lecture, yake so yi koyarwa, to ana samun dalibai a cikin wannan shafukan sada zumunta. Kamar akwai wato ko harka na neman ilimi, maimako ka je ka biya kuɗi ka je wasu kasashe, ana iya wato ta wannan ana iya yi sata video wato a samu a yi wannan abin. Ko kuma wani suke da kasuwanci kana kaya kana so ka tallafa wannan kayanka, wannan kana iya samun dama wato ka tallafa saboda akwai mabukata da yawa cikin wannan shafukan sada zumunta. Ko kuma masu sayar da sayarwa wato wannan abin da shine wato dama abin da aka yi wannan, kuma da kuma sada zumuncin mana'in wantaka, wato mutum da wato ka dade baka ganshi ba baka san inda yake ba, to wannan duka dama ne ka zaka samu ka nemi wannan mutum din hakuma kuna kudda kuma zaka ya gane ko da mutum da kai karatu ya dade shekara da shekara baka san da yake ba, wannan zai baka dama ka je ka duba ka nemi hakuma ka samu ka gane wannan. Amma shedai yau mutum cikan mu wato akan waɗansu wato rayuwar da waɗansu su ɗauki wannan abin. Dama an san kamar abin wato wuka ne mai kaifi biyu, akwai inda ake yanka abu mai kyau, akwai inda ake yanka kuwa mara kyau. To shi ne yanzu a gaskiya yadda abin ake amfani da shi ba haka ne wato tsarin yake ba. To musamman mutane sai kuma an zo sai an tarar kuma kowa na yin yadda waɗansu suka yi, wato mutum musulmi ya manta cewa musulunci na tsari, musulunci akwai daman da zai iya bashi ta kuma zai iya bashi ba, sai da duk abin da wanda ba musulunci suke yi ba kai mata za ka yi. To wannan wato ya saba ma wato tsari matukunna na wannan farkon tunanin da aka yi masana da suka yi wannan, na biyu kuma ya saba kuma addinin musulunci. Saboda haka ya kamata a ce a dawo baya a duba duk inda mutum zai yake da kuma yake yi, ya san cewa akwai tsari na Allah, akwai tsari, akwai abinda Allah ya halatta mishi, akwai kuma abinda ya haramta mishi. Wannan ba she akan abin nan sha'abi akan wato wannan shafukan sada zumunta ba.
Madalla malama Aisha, mun san cewa muna da yara waɗanda suke zuwa makarantu, kuma mafi akasari wasu abubuwan da ake bukata zaka ji ana tambayar yara da wato su samu waya kamar ko na iyaye da sauransu saboda su yi kokari wato ta wannan hanyar ake neman ilimi. To yau sai muka wayi gari cewa waɗannan yaran namu a maimako a nemi ilimi ta wannan bangaren, sai muka ga cewa yanzu wato aini suna zubda kimarsu da mutuncinsu ta hanyar wato wayoyi da kuma ainihin kafafen sada zumunta.
Haka ne kankaman da aka yi bayani. To a gaskiya ba za mu iya ce ba za mu ba wa 'ya'yanmu waya ba, saboda karatuttukansu da kuma abubuwan da ake yi na zamani, musamman ma na boko, wanda kusan rabin karatun yaro idan yaro ya kai wato bayan ya shiga makaranta na secondary za mu ga ayyukan shi wato yana ci gaba, kuma yana bukatan a bashi waya. Ko ba a bashi waya na musamman ba, ku iyaye idan kuna da shi dole za ku bashi naku wayan domin wato ku yi aiki da shi. Saboda haka ni shawaran da zan ba mu kanmu a matsayin na iyaye, na farko dai mu sa wa 'ya'yanmu tauhidi a cikin zukatansu, su san cewa duk abin da za su yi Allah yana ganin su, da na duniya da na lahira. Shi dama addinin musulunci ya nuna mana kamar da ɗan uwa ya magana, akwai haram akwai kuma halal. To idan muka duba za mu ga cewa halal ya fi yawa, dole ne mu nuna wa 'ya'yanmu, domin ko a cikin tarbiyya ma hukunce-hukuncen addini bayan an ce akwai musulmi, ɗauka kamar misali sharuɗan alwala, bayan musulunci akwai hankali, muzo na uku akwai attamiz shi ne lokacin da yaro ya kai za a nuna masa wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne. To ya kamata mu iyaye mu kiyaye da wannan bazin ɗin. Idan muka kiyaye da wannan tarbiyyan ɗin, kuma 'ya'yanmu har yanzu kada mu bar su haka.
To Dr. Yaya, me yasa muka wayi gari a yau? Komai namu na tanyar.
To kisan na farko abinda ya kamata a gane cewa wannan matan ba su a bambancin cewa ba za su so a ce ko da cikin anguwansu ne ma duk abinda suke yi kowa ya sani. Wato ana kira wannan asiri. To amma wannan ba su gane wannan, suna kan cewa idan an je an sa wato kamar waya ne kawai wannan, ba san cewa kuma wannan duk duniya ne ake gani wannan. Saboda haka abinda ya fa zai kamata a gane cewa akwai rayuwar da mutum zai yi na asirin shi. Ka rukawa kanka asiri, saboda akwai abu da yawa wannan potun da ka ɗauka na yanayin rayuwanka, ko a yanayin da kake abinci, ko kuma kake ci abinci. Wannan idan ka yi wannan postin, wato mutane miliyoyi ne a duniya suke da wannan postin da ka saka nan, suke da shi a cikin wayansu. Kuma akan nan mutane su san cewa akwai kuma wanda suke da mummunan nufi za su iya wato yi miki abu ta game ta kan wannan abin. Wannan dewa za su iya wato su ko su yi miki kai. Ana magana kan bumbaka ma ga mutum da ka haɗu guda ɗaya, ya kuma mutum kamar dubunai zuwa wato miliyoyi da za su gani kuma abin da yake
wucewa. Malama Aisha, a yanayin tsarin zamantakewar aure wanda muka san ainihi mutum ya aje sirrinsa ne, wanda aka ce mace tana ɓoye sirrin mai gidanta, tana ɓoye sirrinta, komai sirri ne, yadda wato ainihi ake tafiya a halin yanzu, sai muka ga cewa mata yau mafi akasarin su suke nuna komai nasu a shafukan sada zumunta wanda ya kai ga har a halin yanzu mazaje suna kokawa game da yanayi da mata suke wato tanyar rayuwarsu a shafukan sada zumunta.
To a gaskiya kan wannan kan dole mu san cewa mu musulmai ne. Ina jawo hankalinmu mu dada tabbatar da kanmu a musulunci da tarbiyyarmu na musulunci. Bai kamata haramun ne duk sirrin ya zama kana sirrin ka yana waje ba. Tsakaninki da mijinki, tsakaninki da ke kanki ma duk abin da zaki ki nuna wa duniya gabaki ɗaya ɗazu ɗan uwaye magana yace duk abin da kika nuna miliyoyi mutane ne suke gani. Kuma wannan ganin ɗin shine na farko abin da zai kawo miki cuta a karan kanki a rayuwanki. Domin cuta akwai cuta na ainihi wanda malamai suka yi bayani da shi tun daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai cuta na baki da ido da baki duk zai cuta. Kuma ina jawo hankalin mu musamman ma mu ce iyaye yaran yanzu mama modern kai ba ma foto ba ya kai yanzu wata in tai cikin ma wai ana daukan shi musamman a yada shi a cikin yanan gizo a nuna wai ga ciki sannan bayan daya fito a nuna cewa ga din din. To yanzu ke a matsayin ki na uwa mai tarbiyya kin dauki foton ƴaƴanki jinjiraye tun suna jinjiraye kin yada wa duniya idan suka kai shekaru su kuma suka girma su ma suna yadawa kina so ki hana su zai hanu abin zai hannu ba saboda haka dai mu daure mu dawo mu bi karantarwar addini. Ina jawo hankalin mu duk abin da za mu yi kada mu yadda mu fita da irin addini komin yaya kada mu yadda mu zama muna da raunin imani mu musulmai ne duk abin da za su fito da shi so a gurin su ado ne su ci gaban duniya ne to mu ba mu sa duniya a kaba mun san cewa Allah ya halicci mu domin mu bauta masa kuma duk abin da aka kawo na jin daɗi na duniya duk muna so wallahi kaya mai kyau sutura mai kyau abinci mai daɗi wurin zama wurin kwanciya AC waye tun muna so.
Sarkin da kai kayo mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo ya rabbana ka horin basira wa baci zanayo zamfana kar da duk al'umar mu bi ma'ana mutanen arewa wayo arewa wayo arewa wayo arewa salati gun sayyidil wara su ma gaban dukannin halittu akuga.
To masu sauraron mu ku biyan mu saboda kuka ji yadda hiranmu da Hajiya Aisha mai fatauci za ta kasance. Assalamu alaikum Hajiya, fatan kina lafiya. Hajiya tana iya ta gabatar da kanta.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ce Hajiya Aishatu Jamila wanda aka fi shinanta da baban Duwala.
To Hajiya Aisha, wata sana'a kike yi a halin yanzu?
Na'am, Hajiya Maimuna, abin da bana sayarwa na sayar da atamfofi da shaddodi da su abaya da su mayafai da takalma abin da dai babu duk abin da aka ce daga mace har namiji za su iya su sayi su saka a jikin sunna da shi a shop na.
Wato ke yar kasuwa kenan. To tun yaushe ne kika fara wannan sana'ar take na wato fatauci?
Hajja Maimuna, kasuwa nan na daɗin na yin ta tsarin shekara 20 kenan da nake cikin ta. Domin kuwa ina da uwata, dama ita ce yar kasuwa, ita take tafiya take dawowa take wannan fatautin ni kuma ina gida sai na bata jaka 30 ta sussuyo mini ɗan kayayyaki shi ina dan rabawa a kujeran nana faluna ina dan sayar da su haka haka ina sayar sai in bata sai ta kuma ta suyo mini wayansu a hakan nan ni ma bayan shekara 5 haka ina cikin wannan dan sayar da sayarwan ta je ta suyo mini ta kawo in sayar har na samu kuma ni ma na dan hada dan kudi sai na bita mun gani yau shekara 15 kenan da na fara fatauci
yanzu kamar wasu kasashe ne kuke zuwa yin fataucin din kasancewar ku wato mutan Kamaru waɗanda ko suke zuwa wasu kasashe daban wasu kasashe ne kuke yawa zuwa yin wannan fatauci na siyo kayayyaki
okay Hajja Maimuna muna tafiya ko kasa kin ga dai yayin da na fara farkon tafiya na da muka tashi nan Kamaru kun ga na shiga caji naje na samu kayayyakin cajiyen wato suna da su ma fasalin irin kayan sun da ake nema kun san dan kasuwa duk abin da kostomomin su za su so shi su ma suke sai kun ga nayi caji nayi Najeriya naje Kotonu naje Lome wato Togo kenan kowace ƙasa kuma tana da yanayin kayanta to sai in je in sussuyo wa'annan kayan in kashi kuma kowace ƙasa sai in zo in hada su a ɗakina kuma duk kasuwa na cikin ɗakina nake yi ba ni da shop Allah a cikin ɗakina nake yi kuma Allah yana bani rabona
To Hajja Aisha mun san cewa wasu lokutan yayin da mata suke buƙatar su yi kasuwa ko kuma waɗanda su ainihi kamar zuwa wajen aiki suke yi suna fuskantar ƙalubale na rashin haɗin kai da mazajensu. To ke yaya ne kika yi kika samu haɗin kan wato mai gida har ya barki kike ƙetarewa daga Kamaru zuwa kamar waɗannan ƙasashen da kika wato ƙidaya daga Chadi zuwa Lome Kotonu sa'annan kuma da Nigeria to Allah sa dai aje kuma gaba da hakan insha Allah to amma yaya kika samu haɗin kan mai gidanki
alhamdulillah Hajja Maimuna wannan tambaya taki wallahi tana da matukar muhimmanci shine kuwa yayin da kuka yi aure da miji ki kasance mace ce mai gaskiya mace ce mai amana duk wannan gaskiya da amana da girmamawa da mutuntawa tsakanina da shi marigayi don yanzu abin da zan ce da ke shi wannan da muke tare da shi ya same ni a ciki to marigayi mai gida na Allah ya ji kanshi Allah ya masa gafara shi da farko bai fahimci wacece ni ba sai da muka yi aure muka samu tsawon lokaci sai ya gani mace ce mai amana mace ta kasance kamila mai amana mai tsoron Allah mai jin mijinta mai ba wa mijinta matsayi shi na miji kuma mai kiyaye zuciyar miji da kuma kiyaye dokokin aure kadan miji ya fahimci duk waɗannan kina ɗaure da su to miji shi ma baya zaton wani abu a tare da ke kun ga hanyar da ya fara kenan da muka samu lokaci da shi sai ya gani mace ce wanda zan iya in shiga duk in fita ba tare da na yi wani abin kyama ba kin ga dalilin da isa kenan sai ya bani izini da kanshi ma ya ce kina ta kokari kuma na ga uwarkin can Allah ya ji kanta Hajjiya Zuwaira Allah ya mata gafara isa tana cikin rahaman Ubangiji wannan mata uwa ta nan ta kokarta mini a rayuwa zan taba mantawa da abin da ta yi min ba ita take kai kawo ta suyo ta kawo mini sai shi ma Allah ya ji kanta ya ce kare ki kokari ki ga hanya don wata rana babu ita kuma haka ya kasance. Kun ga hanyar da na fara tafiya da kaina kenan, kuma ba tare da wani zato ba, ba tare da wani tunani cewa akwai abin da zai faru tare da ni ba. Na farko ka saka tsoron Allah a ranka, shine komai, kuma Allah ma zai kare ka.
Allah ya ji kan magabata. Hajji Aisha, kuma mun san cewa duk wanda yake sana'a yana tattare da wato fuskantar kalubale. To yaya lamarin yake?
Hajji Maimuna, alhamdulillah, abinda zan ce da ke shi wannan sana'a ce mai albarka, kasuwanci. Sana'a ne da manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da matansa Khadija suka yi. Mu ma gashi mun bilayi, ba abin da za mu ce sai godiya. Alhamdulillah, Allah na sa mana albarka kwanda yake kalubale kan ana fuskanta. Kuma tun daga hanya muke samun wa'annan kalubale, tun da ce da in ka bar kasanka ka shiga wani kasa kana cikin wani yanayin rayuwa. Domin da farko ma'aikatan hanya tukunna za su tsayar da mu, za a tambaye mu daga ina kuke, ina za ku, duk wannan in baka da wato karfin zuciya sai ka razana, kaga kamar wani abu ne za a yi zai same ka. To bayan wannan kuma su waɗanda muke tafiya wajen su sayayya, alhamdulillah, kasan Najeriya kasan Hausa ne, inda mun iso ana ma'amala sosai da waɗanda muke sayan kayan su. Mu dai yanzu zuwan kayan mu ne muke samu ti, ne za ka iya ka sayi kaya, abinda zai kawo maka kuma wayannan kayan sai ya ci maka lokaci sosai, kuma sai ya ɗauki kuɗi isheshe. To hakan nan dai za mu yi gwagwarmaya a ɗauko kayan mu zo a hanya, kuma custom wato mu a nan kamar muna ce da su duwan, su ma a tsayar wani a fasa kayan a bintika a duba a tsayar a caje ku kuɗi ku yi gaba, wannan ma ya tsayar. Hakan nan ko da ce ka yi takaddan ma na cewa shaidan cewa ka biya tas ba za a barka ba, sai an tsayar sai an batar muku da lokaci, kukan dai ba abin da dai ba mu samu a wajen sayayya kafin wannan kayan ta iso kasanmu, akwai wahala.
To wata shawara zaki ba wa mata matasa kamar ke waɗanda wato suke ƙoƙarin shiga wannan sana'ar na fatauci, wata shawara ne zaki yake ba su?
Na'am, Hajiya Maimuna, shawaran da zan iya ba ma yaran mata matasa wanda suke sha'awar su yi wannan sana'a shine, farko kasance mata masu biyayyan aure, mata masu gaskiya kamilallu, domin kuwa sana'a ne wanda ka dankin fita she kiman mijin kishin kanki, domin ma'amala za ka yi a hanya da kowa. To amma kika kasance mace mai kishin mamijin ki kanki, to in Allah ya yadda ba abin da zai faru, kuma shine hanya da zai fi miki alheri kuma ki ga albarkan wannan sana'a. Abinda nake so yaran mata matasa kanninmu da suke sha'awar su yi wannan sana'a su saka a kansu abinda sana'an yake bukata kenan, domin kin fita gidanki, kin fita kasanki, daga keshe Allah duk abinda suka ga dama zaki iya ki yi. Amma in kina da tsoron Allah, kin san Allah na ganinki, to ba zaki ba. Abinda nake so ma yaran mata su sani kenan a wannan sana'a.
Ta fatan da kun ji yadda hirar mu ta kasance da Hajiya Aisha, mata a tashi a koyi sana'a.
masu sauraro kafin mu karkar shirin bar mu leka bangaren kwalama.
Masu sauraron mu za mu garzaya wajen Hajiya Habiba mu ji kuma me ta saka mana a tukunya wannan makon. Hajiya Habiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da yau.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malama Maimuna. Barkamu da warhaka. Kaman dai yanda muka saba girke-girke mu na kowane sati, to yau dai a teburmu dai za mu saka fate-faten banana. To shi fate-faten banana in ana yawancin samun shi a nan Kamaru ta Shashin kan dutse can ake yawancin samun shi. To kayan haɗin fate-faten banana dai a samu ɗanyen banana kaman na mutane hudu, za a nemi ɗanyen banana kaman na jaka guda, sannan a samu gyaɗa, jan gyaɗa, sannan a samu barkono, kayan haɗi kenan, sannan a samu ganyen kamshi, a samu ganyen kamshi shine konjuma, sannan a samu albasa da manja da busheshen kifi, kowane iri dai busheshen kifi dai haka, sannan da janga, janga kananan jangan nan, sannan a samu magi da gishiri da kuma farin masoro da dan bakin masoro dan kadan, amma farin masoro ya fi yawa a ciki. To yanzu lokacin shirya kayan haɗi kafin a zo a dafa a sa tukunya a ɗora wuta, yanzu a ɓare banana, fara wankewa da kyau, a wanke banana cikin ruwa cikin bazai. In za a ɓare banana in a ɗan shafa ɗan manja hannu don sa'in ruwan banana yana makarewa a hannu. Yanzu a ɓare banana shi ma a sa shi a cikin wani tasa da ruwa a ciki. Yanzu a ɗauki gyaɗa a soya shi, a soya gyaɗa sama-sama, a niƙa shi a bushe. Yanzu sauran konjuma inda barkono da ganyen kamshi da albasa da farin masoro da bakin masoro a haɗa shi gaba ɗaya, a niƙa shi da kyau ya niƙo. Yanzu shi ma sai a ajiye a gefe. Yanzu a nemi busheshen kifi, a ɗauki busheshen kifi kowane iri dai, a gyara shi da kyau, a wanke shi da kyau, wani a ɗan sa ɗan gishiri a wanke a sa a gefe. Yanzu manja ma na nan shi ma a gefe. Yanzu shi a ɗauki tukunya, in aka ɗauki tukunya aka sa saman wuta a zuba manja. In manja ya yi ɗan zafi kada a bari dai ya manja ya yi sanyi. Yanzu shi a ɗauki an yanka waɗansu albasan daban da ba haɗa. Kamar da nake faɗa shi a yanka albasa a zuba cikin tukunyan man in, a ɗauki ɗan gishiri a saka. Yanzu abin nan ganyen kamshin da aka riga aka haɗa shi aka niƙa shi da su albasa, su farin masoro, su bakin masoro, su barkono da aka riga aka niƙa shi a haɗe shi a zuba a cikin tukunyan a juya. Yanzu a ɗauki busheshen kifi a zuba, a ɗauki janga shi ma a zuba a juya a juya in ya ɗan soyu. Yanzu shi a zuba mishi ruwa, a zuba ruwa daidai yanda za a saka abin nan banana ya tsaya tukunya daidai kan ruwa ya wuce. Yanzu in an zuba ruwa daidai tsakiyar tukunya, yanzu shi a wanke banana din da kyau a zuba ciki. Yanzu shi a zo a ɗauki gyaɗan da aka riga aka soya aka niƙa shi a bushe, shi a barbaɗa shi a saman a juya. In an rage ma wani ɗan barkono ko ƙwaya biyu shi a jefa shi a ciki, na masu cin barkono ne wannan. Yanzu shi a rufe shi, bayan an saka minti biyar shi a buɗe, a ɗauki magi ko kamar magi ƙwaya biyu haka wanda ba su cin magi da yawa, shi a barbaɗa magi a ciki a juya a rufe. Yanzu in ya nuna shi a ɗauka a zuba falankace a ci. To barkanmu da ɗanɗano, madalla, na gode.
To masu sauraro duka a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. A madadin wakiliyar tamu Maimunatu Sadu da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka waɗanda suka ba da gudunmawa nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ba ruwan sa yau da mala.